sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asari ta yau Asabar, wanda ta yi daidai da 20 ga watan Nuwamba shekara ta 2021. Inda yanzu haka agogon mu a nan gundumar Columbia ke cewa karfe 10 na safe. Yusuf Aliyu Harande tare da Sarafilu Hashim Gumel da sauran abokan aikin mu muke gabatar muku da shirin. Amma kamun ku ji abinda muke tafi da su, bari mu fara muku da kanin labarai.
A daren jiya Juma'a, 'yan sandan birnin Portland sun ayyana wani bore a matsayin tarzoma a cikin gari don nuna adawa da sakin wani matashi wanda ya kashe mutane biyu da raunata wani. Masu sharhi sun yi imanin cewa Canada Amurka za su yi amfani da wani taron shugabannin da ba kasafai aka saba yi ba a farkon wannan makon da yin aiki kan yanayi da mu'amalar 'yan jarida. Haka kuma za a ji cewa kasar Portland ta zargi Belarus jiya Juma'a da yin jigilar ɗaruruwan 'yan gudun hijira zuwa kan iyakar kasashen biyu, tare da kafa musu guya wajen tsallaka cikin kasar ta Portland.
Kanin labaran da muke tafi da su kenan, sai a gyara zama don jin cikakkun labarai. A bangaren rahotanni kuwa, za a ji shin da gaske gwamnatin Amurka take na taimakawa Najeriya yaki da ta'addancin cikin gida?
To in haka ne, al'ummar da ake kashewa a arewacin Najeriya su ba mutane ba ne? Ko ku al'ummar da ake kashewa a kudu maso kudu da kudu maso gabas?
Wasu rahotanni kuwa na nuni da yadda wasu mukarraban shugaba Buhari ke bashi bayanai a kai-kaici don cimma burin kansu.
Na abin da ya danganci kudaden gwamnatin tarayya, in ta tabbata ba ma'aula bace wadda sai ta je wajen shugaban kasa kan shawara.
Kaɗan daga cikin rahotanni da muke tafi da su kenan, sai a biyo mu sannu a hankali. Haka zalika a cikin shirin za mu gabatar muku da shirin mu na adawo lafiya, wanda Baba Yakubu makeri ya shirya kuma zai gabatar. Amma duk kamun a kai ga jin waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya. Ga labaran duniya. A daren jiya Juma'a, 'yan sanda a birnin Portland sun ayyana wani bore a matsayin tarzoma a cikin gari don nuna adawa da sakin wani matashi wanda ya kashe mutane biyu tare da raunata wani da ya yi wata zanga-zanga a Wisconsin. Tashar talabijin ta Ko-in ta rawaito cewa zanga-zangar kusan mutane 200 ta zama tarzoma bayan da masu zanga-zangar suka fara fasa tagogi suna jifan 'yan sanda da kuma magana akan kone cibiyar shari'ar birnin. Masu zanga-zanga sun taru ne bayan da masu yanke hukunci suka wanke Kyle Rittenhouse, mai shekaru 18 a Kenosha da ke jihar Wisconsin, daga tuhumar kisan kai. Masu sharhi sun yi imanin cewa Canada da Amurka za su yi amfani da wani taron shugabannin da ba kasafai aka saba yi ba a farkon wannan makon don yin aiki kan yanayi da mu'amalar 'yan jarida, amma za su kawar da batutuwan da suka shafi batun gina sojan asiri tekun Pacific har sai dangantakar ta inganta, in ji manazarta. Shugaban Amurka Joe Biden ya gaya takwaransa na ƙasar China Xi Jinping a ranar Litinin ta hanyar hoton bidiyo. Shi ya kare ɗiyaucin ƙasar China kuma ya ba da shawarar yin haɗin gwiwa, yayin da Biden ya buƙaci rage haɗarin tashin hankali, ya kuma yi kira ga shi kan take haƙƙin ɗan adam da kuma makomar Taiwan. Gwamnatin Amurka tana kallon ƙasar China a matsayin wata babbar abokiyar gasa mai wayo, yayin da Beijing ke ƙoƙarin bunƙasa ƙarfin soja da tattalin arzikinta a gaɓar teku. Bangarorin biyu sun yi taho magama kan kasuwanci, inda kayayyaki na kimanin dalar Amurka biliyan 550 aka sanya musu ƙarin haraji a yanzu fiye da na shekarar 2018. Da sirrin fasaha gami da fitintunan sojojin yankin, ƙasashen biyu sun aike da jiragen yaƙi zuwa mashigin Taiwan da kuma tekun kudancin China. Bacewa wani ɗan wasan tennis na ƙasar China wanda ya zargi wani tsohon babban jami'in hukumar kula da harkokin siyasa na ƙasar da cin zarafi da alama da gwamnatin ƙasar China na son daƙile duk wata barazana ga mulkinta, in ji masu lura da al'amura. Peng Shu, ɗan shekaru 35, tsohon ɗan ƙwallon wasan tennis na duniya ne, ya bayyana ta kafar sada zumunta ta kasar China Weibo a ranar 2 ga watan Nuwamba cewa tsohon mataimakin firaministan kasar Zeng Goli ya ci zarafin su ta hanyar lalata, inji sashen Mandarin na muryar Amurka. Hukumomin China sun gaggawa goge sakon. A wannan makon, duk da haka, ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun fara tambayar inda za a iya samun Peng, kuma ƙungiyar ƙwallon tennis ta mata ta Amurka WTA ta buƙaci da a kula da awarta yadda ya kamata. Ma'ana, tilas ne a bincike kan zargin da ake yi da gaske, cikin gaskiya a bayyane, tare da tantancewa. Ta yi barazanar janye dukkan gasarta daga ƙasar China, wanda ka iya janyo asarar miliyoyin daloli a cikin harkokin kasuwanci a ƙasar. Liz Truss mai magana da yawun ofishin kare haƙƙin ɗan adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Juma'a ta ce yana da matuƙar muhimmanci a samu shaidar inda take, da kuma jin daɗinta da kuma gudanar da cikakken bincike na gaskiya kan zarge-zargen da ake mata na yin lalata da Zhang.
Labaran duniya kashi na farko kenan aka saurara, kamun mu kai ga kashi na biyu. Bari mu gabatar muku da rahoton mu na farko. Masana a Najeriya sun fara maida martani bayan ziyarar sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a kasar. Ziyarar ta maida hankali kan inganta diplomasiyar kasashen biyu da haɓaka tattalin arziki da sha'anin tsaro, da kuma inganta kiwon lafiya musamman yaƙi da annobar corona. Daga birnin tarayya Abuja ga rahoton da Shamsiya Hamza Ibrahim ta haɗa mana.
Daga cikin yarjejeniyoyin da gwamnatin Najeriya ta cimma a ziyarar Antonio Blinken, shawkan matsalar tsaro na ciki, inda ta ce Amurka za ta tallafa wa harkar tsaron Najeriya da ke ci gaba da taɓarɓarewa, bayan da ya nemi a hukunta jami'an tsaro da suka kashe masu zanga-zangan 'yan SAS. Yahuza Ahmad Getso, masani ne kan sha'anin tsaro a Najeriya, ya ce da akwai lauje cikin naɗi kan wannan batu.
A ƙarshen dukewa yake wayan tattaunawa shi da Malam Muhammadu Buhari, shugaban ƙasar Najeriya, shi sakataren gwamnatin ƙasar Amurka, ai abin da ya ce shi ne na san su san matsayin gwamnatin tarayyar Najeriya akan waɗanda aka kashe a yankin Lekki lokacin da aka yi zanga-zangar NDSAS. To in haka ne, al'ummar da ake kashewa a arewacin Najeriya su ba mutane bane, ko ku al'ummar da ake kashewa a kudu maso kudu da kudu maso gabas da kudu maso yamma su ba mutane bane, ko ku su kadai ne shafafu da mai? Mu mutanen arewa dabbobi ne. Bana tsammanin cewar da gaske ƙasar Amerika take tana da shirin taimakawa Najeriya, domin inda gaske take yin shekara nawa aka ana kashe 'yan Najeriya, kuma kullun tana da abubuwan da ya kamata taimakawa ƙasar Najeriya ba yi shi akan lokaci ba. Tsawon shekarun nan 6-7 da Malam Muhammadu Buhari, 'yan Najeriya suna ganin gazawar shi, da sun taimaka wa Najeriya, an ɗauki waɗannan ma'aikata kuma an horar da su. Su kuma ma'aikatan da ake da su, kayan aikin da ba su da shi, Amerika ta ba da kayan aiki na zamani waɗanda suka yi daidai da yanda za a iya kakkaɓe waɗannan masu aikata laifi.
To sai dai Dr. Isa Abdullahi, ƙwararre ta fannin tattalin arzikin ƙasa, ya ce dole ne fa duk wata ƙasar da ke son ci gaba ta samu wani ɗakin da za ta jingina da ita.
Wato a zahirin magana, duniya tana tafiya ne da yanayin yadda abubuwa suke tafiya a siyasar duniya. Ba yadda za a yi ƙasar Najeriya ta zamanto ita nan ba tana cikin manyan ƙasashen duniya ba, kuma ka yi tafiyar ta ita kadai ba ta da uwar ɗaki. In ka ga wata ƙasa tana rarrafawa, tana ɗagawa ta samu ta yi wasu abubuwa na cimma burorin da take da su, to akwai uwar ɗakin ta. Wani lokaci can baya American ba ta son ta ga ma Najeriya a cikin littafin ta na diplomasiya na duniya. To yanzu tunda mun samu damar da har gwamnatin tana da buƙatar ta zo har cikin Afirka, ta zo cikin Najeriya, ta yi hulɗa da mu akan abin da ya shafi diplomasiyar duniya da kuma ci gaba wajen tattalin arziki, tsaro, noma da kuma sauran harka na ilimi da sauransu, to gaskiya dama ce. Ba yadda za a yi, ko da dai wani abin ba zai mana daɗi ba, in ka bada kaɗan ka samu ɗan daidai a cikin abin da zai warware maka matsala, ba damuwa ba ne.
Najeriya, wacce ke zama ƙasa mafi yawan al'umma a nahiyar Afirka, ta yi ƙaurin suna wajen fama da matsalar cin hanci da rashawa da rubda ciki kan dukiyar talakawan ƙasar. Ƙudurin da Amurka ta ce za ta ci gaba ta taimakawa wajen yaƙi da shi, Farfesa Tahir Mamman ya yi tsokaci da haka.
Magana cin hanci kam gaskiya da sama da dukiyar jama'a ba karamin barna yake mana wa ƙasa nan ba. Shi ne Amurka ba irin rashin cin gaban mu a wannan ƙasa nan. To haka duk wani gudunmawa wadda wata ƙasa ta ta bayar sai dai mai mara ba. Kamar yadda kika sani, mutane mu da dama an su saci kuɗi waje suke kaiwa. Bankuna na ƙasashen waje ake kai su, har da Amerika. Don haka wasu kuraren waɗanda suke can waɗanda aka tabbatar da kasancewarsu a wurin yana da kyau su bada haɗin kai a dama na da wayannan kuɗaɗe na.
In Najeriya dai na fatan wannan ziyarar da sakataren gwamnatin Amurka ya kawo ƙasar da dukkan yarjejeniyoyin da aka cimma zai haifar da ɗa mai ido. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
Kwamitin bayan shawarar na cibiyar daƙilar cututtuka ta Amurka zai Juma'a ta kaɗa ƙuri'a inda baki ɗaya kwamitin ya amince don samar da allurar rigakafin COVID-19 ta uku ga waɗanda ke da shekaru 18 da haihuwa. CDC ta kuma ce waɗanda suka wuce shekaru 50 ya kamata su samu allura mai ƙarawa rigakafin kuzari. Matakin ya zo ne bayan da hukumar da ke tantance abinci da magunguna ta Amurka FDA ta fada da bada izinin amfanin gaggawa don ƙara ƙarfin allurar rigakafin Pfizer da Moderna ga duk manya na Amurka. Rigakafin Moderna da Pfizer da suka kasance ga wasu kadai amma yanzu za su iya kasancewa ga duk wanda ya samu rigakafi ta biyu kuma akalla watanni 6 da suka wuce. Waɗanda suka karɓa alluran Johnson & Johnson guda ɗaya an riga an ƙarfafa musu gwiwa su karɓi ta biyu. Director CDC Rochelle Walensky ta sanya hannu kan shawarar da yammacin jiya Juma'a. Daga ƙarshe ƙasar Poland ta zargi Belarus jiya Juma'a da yin jigilar ɗaruruwan 'yan gudun hijira zuwa kan iyakar ƙasashen biyu tare da ƙarfafa musu gwiwa wajen tsallaka cikin ƙasar Poland ba bisa ƙa'ida ba don shiga ƙungiyar tarayyar Turai. Zargin da ke zuwa sau'i bayan da jami'an Belarus suka share sansanin 'yan gudun hijirar da aka yi garkuwa da Dubai. Kimanin 'yan gudun hijira 2,000 yawancinsu na gabas ta tsakiya an kwashe su zuwa wani katafaren gini a ranar Alhamis, abinda ya ba su damar tsira daga sansanin na waje. 'Yan gudun hijira dama sun mutu a lokacin da sanyi ya yi sanyi. Zargin da Poland ta yi wa Belarus ya nuna cewa ba a wawar rikicin gabas da yamma da ke ta'azzara ba a cikin 'yan makonnin da suka gabata. Ƙungiyar tarayyar Turai ta zara ido tana kallon halin da ake ciki akan iyakar. Ganin yadda dubban 'yanci da nake shiga kan iyakokinta.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku sauran rahotanni da muke tafa da su. Wasu 'yan Najeriya da dama na da yakinin cewa ba shugaba Buhari ke jan ragamar gwamnatinsa ba. Idan aka yi la'akari da yadda wasu abubuwa ke gudana a gwamnatin, wanda ya fi ɗaukar hankali a 'yan kwanakin nan shine na zargi da ake yi cewar ministan shari'ar ƙasar ya umarci wani banki da ya canza wasu makudan kuɗaɗen gwamnati da suka kai dala miliyan 136, wanda hakan ya sa gwamnatin yin asara mai yawa ba tare da izinin shugaban ƙasar ba. Amma na tambayi ministan shari'a Abubakar Malami wanda ya musanta hakan.
To, da hukuncin da za ka iya yankewa a kan ainihin wannan zargin yana da ƙarshin gaskiya ko bayar ya ta'allaka da bayanai waɗanda ya kamata in baka sai ka samu ma'auni na yanke hukunci a kansu. Wannan mu'amala dai da ake magana a kan ta mu'amala ce wadda ta haddasu a shekara ta 2017. Kuma kamar yadda sani bayan an kafa wannan gwamnati shugaban kasa Muhammadu Buhari ya shartanta cewa duka kuɗaɗen gwamnatin tarayya su koma asusun guda asusu ɗaya wato single treasury account TSA. Kuma kawai ya shartanta lokaci na compliance cewa kowace hukumar gwamnati ta tabbatar da cewa ta shigar da waɗannan kuɗaɗe na waɗanda suka dangance ta cikin wannan asusu cikin ƙayyadadden lokaci. To inda damuwa ta shiga bayan an shartanta ƙayyadadden lokaci daga baya sai aka samu wasu asusu ɓoyayye waɗanda ake zargin cewa hukumomin gwamnatin tarayya sun ɓoye kuma kuɗaɗen nan na gwamnatin tarayya ne. Wannan account ɗin da dangance wannan da ke Keystone Bank aka kawo tsegumi dangane da shi. kuma aka dauki matakai na jumbahasi aka samu tabbacin cewa wannan asusun yana nan yana wanzuwa kuma kudaden na kudaden gwamnatin tarayya ne kuma kudade ne waɗanda suka cancanci shiga wannan asusun na bai daya a cikin yanayi na kokarin ainihin jumbahasin ganin cewa waɗannan kudade official Attorney General ya bi kadi na tabbatar da cewa kudaden nan an cire su an maishe su account din da ya kamata su shiga to wannan shine sanadi a shekara ta 2017 official rate na central bank tana canji akan naira 300 saboda haka bankin nan Keystone Bank ya nemi cewa a bashi a daga masa kafa tsawon shekaru kuma ainihin gwamnati bata amince da daga kafa ba tunda ta bada lokaci kuma lokacin nan ya wuce saboda haka ba su da dala suka nemi alhorma a bar su su biya kudaden nan a naira Central Bank ya amince da cewa zai karbi kudin su shiga account din TFS a naira kuma official rate din nan na naira a wannan lokaci yana 3.5 saboda haka kudi dai official attorney general ya ci nasarar gano kudi da ake zargin cewa za a yi rubda ciki da su ya ci nasarar tabbatar da cewa kudin nan sun shiga account din gwamnati saboda haka idan ka zo a shekara ta 2021 kana magana cewa an samu wani bambanci na alif shekara yanzu tana 500 da wani abu ka kawo lissafin bambancin 500 a shekara ta 2021 wa akan transaction wanda aka gudanar a shekara ta 2017 ina ganin zalunci ne
to minista ana ganin cewar ai idan aka duba kamar yanda suke zargi cewar ai waɗannan kudade ka bada umurni ne domin gashin kanka wanda kuma ya tabbata da cewar bayanin da kuka ba ma shugaban kasa kun ba shi bayanai waɗanda suke ba na daidai ba shi yasa ya amince da wannan wannan magana ta tabbata kun ba shi ainihin bayani wanda yake ba na gaskiya ba kenan
ai mu'amalar da ta danganci recovery na abin da ya danganci kudaden gwamnatin tarayya in ta tabbata ba mu'amala bace wanda sai ta je wajen shugaban kasa kan shawara sai dai ta sanarwa cewa ga abin da aka yi mu'amala ce ta recovery yanzu na zo America kan abin da danganci bin kudin Najeriya na taro da kwabo saboda haka misali idan na yi nasarar samun ai abin da ya haddasu daga baya an sanar da shugaban kasa ne cewa an yi nasarar dawowa da su saboda haka don su zo in yi mu'amala wadda ta danganci ba ta kudaden gwamnatin tarayya maganar da ta danganci ainihin ba mu shugaban kasa magana bai bai ci ba ta taso ba
ministan shari'ar Najeriya kenan Abubakar Malami Daya daga cikin bayanan da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi a ziyarar da ya kai Najeriya shine na albishir da yawa kasar na cire sunanta a ayarin kasashe da suke tauye ƴancin addini hakan kuwa ya ja hankalin ƴan kasa da ƙwararru a fannin diplomasiyyar kasa da kasa inda suka bayyana na kasu ko kuma aka san hakan a wannan rahoton da wakiliyarmu Madina Dauda ta hada muna
A shekara 2020 ne Amurka ta ayyana Najeriya a matsayin ƙasa da ke tauye ƴancin mabiya addinai daban-daban da ake da su a ƙasar. Amma da wannan jawabi na Anthony Blinken, yanzu Najeriya ta fice daga cikin jerin ƙasashe da aka hada a wannan shekara ta 2021. Shugaban gudanarwa ta kungiyar Amnesty International, Awal Musa Rafsanjani, ya yi tsokaci.
Ya yi daidai saboda daman can mu ba mu yadda cewa akwai wani yunkuri da ake yi don a hana mutane addini ba ko na musulunci ko na christianity ko kuma sauran addinai a Najeriya ni na ga daman can tun farko ba a tsaya an yi nazari sosai ba kafin a dau wannan mataki wasu ne daman can wanda suke son su kawo wa Najeriya bakin jini suka yi amfani da damar su dan su je su ziga kasashe kamar na Amurka dan a sa wa Najeriya takunkumi
shi kuwa malamin tsangayar siyasa da diplomasiyyar kasa da kasa a jami'ar Abuja Dr. B.D. Faruk yana ganin za a iya kallon wannan mataki da kasar Amurka ta dauka ta fannoni uku.
Dalili na farko dai wanda yana da inganci sosai shine cewa Najeriya ta yi aiki sosai tunda shi harkar tafiya na tsakanin kasashe abu ne wanda ba dole a fili ake yin sa ba kusan kashi 85 daga cikin sa a bayan fage ake yin sa. To tabbas Najeriya ta yi namijin kokari na nuna America cewa wannan abu da ta yi a shekaru da suka wuce ba daidai ba. Muhimmin kuma abu na biyu shine shi kanshi wannan hukuncin da aka yanke ba dan an yi wani tsatsauran bincike bane ko kuma an tabbatar da wasu abubuwa. Hasali duk wanda ya san Najeriya ya san cewa wanda suka je suka bada shaida akan wannan abubuwan, maganar da suka faɗa ba gaskiya bace, ba wanda yake bin wani akan addinin sa a Najeriya yana tsawama mishi. Abin da ya dame su duk abu ne na siyasa wanda suke mai da shi addini. To na uku kuma shine tsarin tafiyar da diplomasiyar ƙasa. Akwai yadda akan cewa abubuwan da suke faruwa a cikin gida a ƙasa suna da tasiri akan yanda ƙasa take tafiyar da harkokinta na waje.
Amma ga babban mukarrabin Malam Ibrahim El-Zazzaki na ƙungiyar Shi'a IMN a Najeriya, Muhammad Ibrahim Gamawa, yana ganin ba a yi wa Shi'a adalci ba.
Cikin abubuwan da Amerika ke badawa na mamaki, to wannan babban su ne a cikin abubuwan mamaki. Wannan zai iya zama jagora a cikin abubuwan mamaki da Amerika ta. Yanzu aka cire Najeriya a sunan kasan da ke tauye 'yancin addini, aka ce ba ta tauyewa. To da Allah, a duniyar nan wace ƙasa ce wacce ta cancanci a kira ta mai tauye 'yancin addini in banda Najeriya? Kulafa an same mu yan Shi'a, an kashe mana mutum ya fi 1000 saboda kawai muna yan Shi'a.
A ayarin ƙasashe da ke tauye 'yancin addini na shekara 2021 akwai ƙasashe 10 ciki har da ƙasar China da Rasha. Anthony Blinken ya ce gwamnatin Amurka za ta ci gaba da saka takunkumi kan ƙasashe da gwamnatocinsu ke hana 'yan ƙasar yin addinin da suke so. Blinken ya kammala ziyararsa na kwanaki 2 a Najeriya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To har yanzu dai masu sauraro, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba Yafu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallaba da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya zai kawo ƙarshen tattaunawa da jami'ar hulɗa da jama'a ta hukumar Castilla mai sa ido a kan dokokin tuki a jihar Kaduna a tarayyar Najeriya, Mrs. CMA Joy, a kan sanya wutar traffic light a wasu sassa na jihar. To a yau za mu tashi ne daga wannan gabar.
Ka san inda aka hada jama'a da yawa, wani lokaci yakan kasance sai ka gan wani ya zo ya gan kaman shi ya fi kowa sori, in hanya bata bashi traffic light bata bashi wuce ba, sai ka gan yana kokari ya zo ya wuce, ko kuma in ya gan ta tana kore can da nesa yana zuwa, sai ka gan ya kara gudu yana zuwa, ko da in ya zo kusa ta ce mai ya tsaya, sai ka gan bai so ya tsaya yana kokari ya wuce. To akan samu iri wayannan mutane jifi-jifi, amma kowace rana muna fadakar da mutane su dinga bin dokokin traffic light domin kar a samu hatsari a wayannan junctions da akwai traffic light. Kuma mukan sa jami'anmu kuma su tattaya a wayannan traffic light din su ya tabbatar cewa suna sa ido in sun gan mutum yana taho da gudu yana so ya zai wuce ko da hanya bata bashi ba, sai su dan mai hannu yanda zai dan taya kar ya wuce kar a samu hatsari.
Dama madan wasu suka rike gora, ko ku ce musu haka?
A'a, ba mu ce ma jami'an mu su rike gora ba, kuma ba mu so mu gan su suna rike gora a hanya. Amma ka gan suna rike gora wayannan ba jami'an mu bane, maybe wasu yan bata gari ne kawai suna rike gora, amma jami'an mu ba su da izini su rike gora. A kullum shugaban hukumar Castilla wato Major Garba Yayarimi mai Murabus yana fadakar da mutanen mu, ana ba su dokoki kamin su fita hanya, kuma wannan doka muna da shi kar kowa ya rike gora, ba a so a gan jami'an Castilla rike da gora a hanya.
To a wasu lokuta jami'an ku suna idan mutum wasu direbobi sun koka cewa idan suka fake mota kaman a gefen hanya, musamman yanda ake ta gyare-gyare akan tituna haka nan, sai ka ga kafin mutum ya fito sai ya zo iske an kwance mai lambar mota na baya. Ba san matsayin wannan abu ba, akwai doka da ta ce haka?
To muna da dokoki da yawa da ya nuna cewa kar a yi faki a inda bai kamata ba. To kaga idan mutum ya zo da motarsa ya zo ya ijiye a inda bai kamata ba, idan wannan mota tana kawo matsala, wasu motoci ba su samu dama su wuce yanda ya kamata, to kaga yana causing abin da yake kira obstruction kenan a hanya. So doka ta ba mu izini mu sa mu nemi hanya da za mu yi wannan mutum zai doke wannan mota daga wurin, kuma ba zai sake koda wata rana ba zai sake zo yayi parking a wurin ba. So wani lokaci kaga akan cire plate number din domin ba mutum din a wurin, kuma ba inda za a iya a same shi. Amma wannan dan an kwance plate number din zai zo ya bi baya ya zo ya karba, to kaga nan sai a fadakar da shi, domin wani yakan faka motar ya tafi yayi awa biyu uku hudu yana waje, motar kuma tana nan tana causing obstruction a hanya.
To a ƙarshe yanzu wani irin kira za ku yi ga waɗanda da suke garuruwan da ke cikin wannan jiha inda aka sa wannan fitila ɗin nan na traffic light?
To muna kira ga jama'a masu tuki, musamman in suka je junction da akwai traffic light, da kasance kowa ya hakuri ya jira. Wannan traffic light ɗin ba ta wuce minti daya da rabi. Kowa zai samu ya wuce, in dan dai an samu an yi hakuri, domin sandaya akan samu an motoci sun je sun buge junansu akan traffic light don ba hakuri. Amma in kowa ya yi hakuri za a wuce a tafi inda za a je lafiya.
Madalla a gaida Mrs. Yemi Joy na hukumar Kasliya mai kula da dokokin hanya a jihar Kaduna, kuma anan muka kawo ƙarshen tattaunawar tasu. A mako mai zuwa wannan shirin zai shiga kasar Ghana, inda tuni mutum 2,226 suka hallaka ta hanyar hatsarin ababen hawa a cikin watanni 9 da wannan shekara. Adadin da ya haura alƙalumar bara cikin watanni 9, inda mutum 1,827 suka mutu, a cewar sashe 'yan sandan Ghana mai kula da motoci. Idan Allah ya kai mu sabon mako, wannan shirin zai dubi yadda mahukunta ke tunkarin wannan abin fargaban a kasar Ghana. Amma kafin nan, a madadin Sani Sha'ibu Malumfashi da bakuwarsa Mrs. Yemi Joy, jami'ar hulɗa da jama'a a hukumar Kasliya a jihar Kaduna, da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita wani sauti, Baba Yako Makeri daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya, kuma a dawo lafiya.
Muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labaran duniya a taƙaice.
A daren jiya Juma'a, 'yan sanda a birnin Portland sun ayyana wani bore a matsayin tarzoma a cikin gari don nuna adawa da sakin wani matashi wanda ya kashe mutane biyu tare da raunata wani da ya yi wata zanga-zanga a Wisconsin. Tashar talabijin ta CNN ta rawaito cewa zanga-zangar kusan mutane 200 ta zama tarzoma bayan da masu zanga-zanga suka fara fasa tagogi suna jifan 'yan sanda da kuma magana akan kone cibiyar shari'ar birnin. Masu yari sun yi imanin cewa China da Amurka za su yi amfani da wani taron shugabannin da ba kasafai aka saba yi ba a farkon wannan makon don yin aiki kan yanayi da mu'amalar 'yan jarida, amma za su kawar da batutuwan da suka shafi batun gina sojan Asia da tekun Pacific har sai dangantakar ta inganta, in ji manazarta. Bacewa wani dan wasan tennis na kasar China wanda ya zargi wani tsohon babban jami'in hukumar kula da harkokin siyasa na kasar da cin zarafi da alama da gwamnatin kasar China na son dakile duk wata barazana ga mulkinta, in ji masu lura da al'amura.
An sauraro baki daya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan da wannan la'asariyar taku. Sai kuma idan Allah ya kai mu cikin shirinmu na daren ku karfe 9 da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, karfe 8 agogon GMT da Ghana, za ku ji mu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, sai wanda ya daidaita mana sauti Hailu Haile. ni kuwa da na jagoranci shirin Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan gundumar Colombia. Peace, salam.